Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ta Asabar da muke kawo muku shirin likitan premier. Kuma a yau ta cikin shirin zamu tattauna da saboda bakin Muhammad Sarga sun karasu. Sunana Aisha Ahmad Ismail, zan jagoranci gabatar da shirin tare da abokiyar aiki Ruqayya. Kuma yau ta cikin shirin likitan premier da yake a wannan makon ne ake ranar makon shayarwa ta duniya, duk ranar 1 zuwa 7 ga kowace Agusta a kowace shekara. To shine ake yin ranar shayarwa ta duniya. To a wannan makon ma kamar yadda aka saba da shekara ana wannan biki, kuma mun samu bakuncin kwararru a bangaren Cimaka. Akwai Dietitian Awwal Musa Umar wanda shine shugaban kungiyar masana kwararru akan Cimaka ta kasar Rishin jihar Kano. Muna maka barka da shigowa likitan premium.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sai kuma Dietitian Awwal Aliyu Ahmad wanda shine shugaban Nutrition Society of Nigeria Region Jihar Kano. Kai ma muna maka barka da zuwa cikin shirin premium.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
A to tare da su ne insha Allah zamu tattauna akan shayarwa gaba ɗayan ta. Kafin ma a zo, saboda a wannan shekarar abinda aka mayar da hankali akai shine mata masu shayarwa da suke aiki. To amma kafin mu je wannan bangare zamu tattauna batun gaba ɗaya shi shayarwar, saboda wannan yanki namu shayarwa ana hadawa da shan ruwa watanni shirin farko, za a ce ai yaro yana jin kishi da wasu abubuwa makamantan wannan. To su kuma kurarin suna ta cewa ai in za a shayar watanni shirin farko na akwai yanda ya kamata, akwai tsare-tsaren da ya kamata a bi. Bari mu fara da Dietitian Awwal Musa Umar wanda shine shugaban kungiyar masana kurarru akan Cimaka ta Kano. Taya shayarwa ke da muhimmanci ga yara da su kansu iyayen yaran da suke shayarwa?
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A jama'a, barkanmu da kasancewa a wannan shiri mai dimbin tarin albarka wanda al'umma suke fadaka suke ilmantuwa duka domin inganta lafiyar su da ma kiyaye wasu abubuwa da ka iya jirkita lafiyar ta su. Akwai shakka babu maka tafi kai tsaye dangane da tambayar da na so a ce mun fara akan shi kansa take na bana, da kuma yaushe ma aka fara, da ma kuma mai taken mai hikimar na kirkiran taken. Amma ba zan ba wa dan uwana
sai da shi yasa nace zamu tura wannan baya, saboda a cikin mata da suke aiki akwai mata da suke gida suke shayarwa. To kaga sai a dan kasa abin biyu.
A ko shaka babu, yana da matukar alfanu kwarai da gaske iyaye mata da zamana suna shayar da jaririn su musamman daga haihuwa har zuwa watanni 6. Ina jin wannan ita ce tambayar, menene alfanu, ya kuma ya kamata a shayar? So akwai abubuwa da yawa da suke faruwa musamman da zaran mace ta haihu, wanda idan ba a samu kwararre masani wanda ya koya mata yanda za ta yi ba, yaron zai iya kasancewa ya samu wasu matsaloli, ita ma mahaifiyar za ta iya kasancewa ta samu wasu matsaloli. Matsala ta farko da take faruwa shine a duk lokacin da ya kasance an haifi jariri, kamata yayi a awa ɗayan farko daga lokacin da mace ta haihu zuwa minti 30 ta janyo jaririn nan, abinda ake fara yi ana sa shi akan cikin mahaifiyar. In aka dora shi akan cikin mahaifiyar zai dan ji wannan dumin jikinta, so shi da kansa zai fara laluba ina mama yake zai samu ya kama ya sha. So irin wannan abin yana da matukar alfanu kwarai da gaske, saboda zaki ga alfanun da yake da shi mu farli uwar ita kanta mahaifiyar yaran. Na farko, in ya zamana cewar uwa tana haihuwa ta dauki jariri ta sa shi akan nono, yana taimaka mata wajen saurin fitowar mabiya, wanda da zaki ga wannan mabiyar abinda ake cewa placenta kenan, sai an yi hayaki an dauki an jijjiga ta da wani abu makamanta haka, an wani abu dai wanda ake yi na gargajiya. To bincike ya tabbatar da cewa in har uwa ta sa jariri akan nono, so wannan jaririn zai saurin taimaka wajen mabiya ta biyu. Shi yasa aka ce a minti 30 zuwa awa 1 kar a haura awa 1 ba a sa jariri akan nonon mahaifiyarsa ba. Dalili shine akwai wasu sinadarai wanda suke da matukar alfanu dangane da shi kansa dauka cikin, dangane da shi kansa mahaifar, da kuma samar da ruwan nono din. Ma'ana akwai a kimiyance muna ce musu oxytocin da kuma prolactin, wasu hormones ne wanda su aikin ɗaya kowanne daga cikinsu ɗaya zai samar da ruwan nono din musamman a kwakwalwa. Shi yasa lokacin da aka sa jariri akan nono, so kwakwalwar za ta yi kokarin ta gaya ma sauran sassan jiki ana da buƙatar ruwan nono ne. to nan gurin si kuma in aka samu da ruwan nonon sai ya tafiyar da shi zuwa kan hantsar mace ta yanda za ta iya shayar da jaririn yanda ya kamata wajen za ta iya shayar da shi yanda ya kamata wajen ta samu wadataccen ingantaccen ruwan nono abu na biyu kuma alfanun da yake da shi musamman ga ita kanta uwar zaki ga da yawa wasu suna samun matsala na suna iya kamuwa da kansar bakin mahaifa so wannan kansar bakin mahaifa din bincike ya tabbatar da cewa abin da yake janyo ta shine idan jini ya taru ko kuma ya zama na cewa mabi ya bata saurin faduwa ba ko kuma ya zama na cewa an jima an dau dogon lokaci ta wajja an kai wajen awa 5 awa 6 zaki ga wasu al'ada man aka haifi yaro yau sai gobe za a fara shayar da shi ma'ana sai an ce an yi wankin nono an yi waye da sauransu wasu dabaru dai wanda ake a gargajiyance wanda a kimiyance duka wannan matsalolin za a iya magance su ta hanyar a dauki jariri da zaran uwa ta haihu a sa shi akan nono so kin ga mun fada alfanu guda biyu da uwa ta kan iya samu na farko mabiya ta fado na biyu kuma zai kare ta daga kansar bakin mahaifa na uku kuma zai kare ta daga dajin nono ma'ana abinda ake cewa breast cancer kenan yana kare iyaye mata daga wannan sai alfanin da shi kansa jaririn zai iya samu dangane da shayar da shi da zarar mace ta haihu daga haihuwa har zuwa ta kai watanni 6 kushaka babu jariri yana iya samun alfanu da dama alfanu na farko ita kanta uwar za ta samu wadataccen ingantaccen ruwan nono ta yanda wannan jaririn ba zai rinka kuka yana shan wahala cewar babu ruwan nono ba kamar yanda kullum muke fada kowace mace a duniya tana da ingantaccen wadataccen ruwan nono ta yanda sai dai kawai in an samu matsala tun daga farko in ya zama na cewa bata ba jaririn nono ba har sai da ya kai awa 20 awa 10 awa 5 to tun daga nan gurin an fara samun matsaloli na biyu kuma in ya zama na cewa yanda take shayar da shi din bata shayar da shi nono daya a lokaci daya ba so nan ma an samu matsala so wannan zai iya bayuwa misali zaki ga idan mace tana shayarwa lokacin da yaro ya fara shan nonon da farko abin da yake ciki wannan nonon ruwa ne na biyu kuma shi ma idan yayi kamar minti 10 zuwa minti 15 zaki ga ya fara zuwa abin da ake cewa hint milk akwai mature akwai poor akwai kuma hint so ita wannan maciwa din ita ke zuwa a na biyu na ƙarshe ne take zuwa lokacin yaro ya kai kamar minti 20 zuwa 30 yana sha shi yasa kullum mukan bada wani aiki a aikace cewa idan mace tana shayarwa tana so tabbatar da ingancin abin da take ba wa jaririnta za ta iya samun kofuna na tangaran guda biyu lokacin da yaro ya fara sha minti 1 farko sai ta matsa a wannan kofi na farko lokacin da yaro ya ci gaba da sha ya kai minti 10 na biyu shi ma sai ta ƙara matsawa ta ajiye shi a kofi na biyu lokacin da yaro ya kai mintuna 20 yana sha sai ta matsa wannan nonon ta ajiye shi a kofi na ƙarshe so in ta hada su wannan kala ukun za ta ga kowanne da bambanci na farko zai zama kamar ruwa na biyu zai zama dan sirki haka da sauransu na ƙarshe ne zaki ganshi asalin madarar ruwan nono wanda ita ce take iya kosar da yara to shine hikimar da ta sa muke so cewar iyaye mata su rinka ba wa jariri nono kadai tun daga haihuwa har zuwa ya kai watanni 6 dalili anan shine in muka duba namu ga duk abin da yaro yake da bukata a wannan lokacin so yana dauke a cikin nonon mahaifiyarsa saboda cikin jaririn yaro duka daga haihuwa har zuwa ya kai wata 6 baya fice abin da ake cewa 250 ml ma'ana cikin dan karami ne bai fi karamar kwalabar maganin nan wanda zaki ga ana yawan zuba magunguna a ciki ba to cikin yaro bai fice wannan ba so in har iyaye mata sun shayar da jaririn su yanda ya kamata tsawon mintuna 20 zuwa 30 zaki ga jaririn na farko alfanin da zai fara samu ba zai yi yawan rashin lafiya ba ta yanda garkuwar jikinsa za ta ginu na biyu shine yaron ba zai zama cewar ya samu matsala a kwakwalwarsa ba ma'ana kwakwalwarsa za ta ginu daidai da duk bukatar da ake da so ta ginu shine zaki ga yaron anan karshe a gaban rayuwarsa ya samu ya zama very productive ma'ana abinda ake cewa yana da kirkira yana da fasaha abu na uku da jaririn yake iya samu yana samun kamar kauna ko kuma shauki ko kuma kamar jinsin wannan mahaifiyarsa ko kuma mahaifinsa saboda an shayar da shi kansa jaririn zai zama na cewa akwai wannan jinsin sabani idan ba hai, ba shayar da jariri ba zaki ga ba lalle ne ma ya zama na cewa wannan dangin nasu ya dauke su a matsayin dangi ba saboda iya shayarwa ce kadai ba ai ba kawai haifarsa akai amma an sake shi a duniya an hada shi da madarar gongoni ko madarar leda ko kuma ta tasa ko wani abu makamanta haka so damin shayarwa tana sa dangi ma ka ji kai dan dangin ne tana sa ka ji wani jininka ne shi yasa zaki ga da yawa muna bada misali duk dan da aka shayar da shi ko fada yazo yana yi mahaifiyarsa tana zuwa gurin an gama amma wanda ba a shayar da shi ba zaki ga zai iya dauko wuka ko bindiga ya ce ita ma kanta mahaifiyar an taimar sai ya mata so akwai kinga shayarwa tana taimaka wajen dakile miyagun tunani tana taimaka wajen samun control akan ƴaƴan da ake haifa tana taimaka su kuma jariran wajen su zama masu kokwalwa masu basira masu hazaka tana taimaka musu wajen kuma inganta lafiya wanda wannan inganta lafiyan shi kansa alfanin sa ne ita kanta mahaifiyar alfanin ta ne shi kansa mai gidan tana bunƙasa tattalin arzikin sa ta yinda idan ba shayar ba dole sai ya rinka siyo wani abu yana shigowa da shi wanda wannan abun yana lalata tattalin arzikin gida bincike da akai a wata daya mutum zai iya kashe 30,000 mafi karanci abin da za ka kashe a wannan madarar da zaka rinka siyo kana shigo da ita abu na biyu kuma tana lalata tattalin arzikin mai gida wajen yawan zuwa asibiti dan nan zai fara rashin lafiya zata cinye mai lokaci ya dauki uwar da dan ya kai su asibiti zata cinye mai lokaci wajen ya siyo magunguna ya bawa shi kansa jaririn so kin ga wannan alfanu ne ga shi kansa mai gida wajen bunƙasa tattalin arziki alfanu ne gare shi wajen bashi wadataccen lokaci uwa uba kuma alfanu ne gare shi saboda jaririn zai samu me zai samu kwakwalwarsa ta gini ya zama me hazaka da basira wanda zai iya zama likita dan jarida zai iya zama injiniya zai iya zama wani mutum wanda al'ummar garin su da yankin su da Najeriya ma za ta iya amfana da shi
da kake ta fadin alfanin sai ka ji kamar duk kusan ma maganin abubuwan da yake damu al'umma kila ya kamata a koma baya abincika ko an shayar da kyau ba sani ba riƙayya ko akwai zaki mika tambayar ki ga Dr. Datishan Awwal Ali Ahmed
shin in aka haifi jariri wanda matsala ne yake sa mutane ba su rashin ruwa nono
saboda ai mun ji yana cewa kowace mace
tana da wadatacce
da ya kamata
to wasu zaka ga in aka haife su har akwana ma zaka ga yaran ko sun kisha ko a ce babu a cikin ruwan nono
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh karo na biyu barkamu da saduwa wannan shiri mai albarka wannan tambaya da kika yi cewa wasu mata da yawa idan suka haifi jariri suna cewa ba su da ruwan nono lokacin da aka haifi jariri akwai matsaloli kamar manya-manya guda biyu da suke faruwa na farko shi wannan fangare na shayarwa shi ma zuwa ake hakuri akan shi saboda akwai wanda yake zama kamar consultant ne amma a lactation yanda ake shayar da jariri so saboda ci gaban mu bai kai ba ba kai wannan matakin da za a ware mutum da ya ce wannan shi consultant ne a lactation ba maybe nan da shekara 20 haka 30 ko mun ci gaba sosai
mutum yana da ciki sai ya ringa zuwa ana koyawa
yawa akwai duk wannan matsalolin da ake fada cewa ba ruwan nono akwai dabarun da ake yi wanda idan aka aikata su za su kawo za su janyo wannan ruwan nono a matsalolin da take faruwa shine kamar yadda muka ce idan mace ta haifi jariri lokacin ma da mace tana ciki akwai hormones ko kuma sinadaran da ake kamar sa su fara aiki duk mace da aka haife ta tun tana jaririya tana da wayannan sinadaran lokacin da su fara aiki lokacin da aikin su ne yazo sai su fara aiki lokacin da ta samu ciki wayannan abubuwan za su zo su fara aiki za ga ya kwakwalwa cewa yanzu ana da yuwar za a sami yaro dan haka jiki yana bukatar ya samar da madarar da za a shayar da yaro so idan aka haifi jariri shine shi magana da ake cewa ana haifar jariri ana haifarsa a dauke shi a sa shi a kan nono wannan zai taimaka ya tura sakonni zuwa cikin kwakwalwar cewa akwai jaririn da yake bukata a shayar da shi nan da nan sai wannan sinadarin sai su aiki sai kiga ruwan nono ya zo amma duk lokacin da ba aikata hakan ba har aka kai tsawon lokaci misali ya wuce awa ɗaya ko kuma sama kasa da rabin awa ɗaya ba dora jariri a kan nono ba to da yiwuwar cewa ruwan nono ba zai zo ba bincike abin da ya nuna cewa a cikin jarirai guda uku da ake haifa guda ɗaya ne yake samun wannan gatan wanda ake dora shi nan da nan akan ruwan nono idan ma muka duba jihar Kano kaso 9.1 ne kawai matan da suke aikata wannan abun a cikin 100 gabaki ɗaya cikin 100% kaso 9.1 ne so idan kika kalla abun zaki ga matsalar gagarima ce sannan kuma akwai bincike da wata kamar journals ne masu yin bincike haka na duniya wacce kowa ya santa ana ce mata Lancet da suka yi bincike akwai abin da suka gano cewa mafi yawancin mata suna cewa ba su da ruwan nono shine abin da muke cewa self reported insufficient milk. So in wannan abin sama da rabin mata suna cewa ba su da wannan ruwan nono, alhalin a ka'ida kuma haƙiƙanin gaskiya suna da ruwan nono. Ko maybe ma'aikatan da suke karɓar haihuwar a lokacin ba su san dabarun da za a bi domin a samar da wannan ruwan nono ba. Idan misali kamar mace ta yi kukan jariri kawai yana iya sawa kwakwalwa ta yi tunani bar ta samar da ruwan nono. Jariri ya zo yana kama nonon zai iya sawa kwakwalwa ta ce ana buƙatar ruwan nono duka wani abubuwan. Shi yasa ake cewa ana haihuwa nan da na ɗora jariri akan nono a fara bayar da shi. Sannan in nonon bai zo ba su ma'aikatan kiwon lafiya akwai dabaru da yawa da aka koya musu wanda wasu daga ciki ba su faɗa nan gidan rediyo ba wanda su yi aikatawa sai ruwan nonon ya zo.
To mai sauraro kana sauraron shirin likitan premier daga nan mita 102.7 a kan zangon FM. Kuma yau ta cikin shirin likitan premier muna tattaunawa da dietitian Awwal Musa Umar da kuma dietitian Awwal Aliyu Ahmed inda muke duba akan shayarwa wanda a wannan mako ne ake gudanar da ake bikin makon shayarwa na duniya. Za ku iya kiranmu ku shigo cikin shirin domin ku yi tambayoyinku ta 09244758020 sai kuma 07072900005 wato 07025900005. To kafin mu je ga masu sauraron mu bari mu dawo kan dietitian Awwal Musa Ahmed. Wannan makon bikin da ake an samai take kuma taken kamar yana faɗa a farko kamar ya maida hankali akan mata da suke aiki kuma suke shayarwa. To me yasa a wannan shekarar aka kalli wannan bangare?
To alhamdulillah ko shaka babu zaki ga akwai take da aka yi a shekarun baya da dama wanda taken ɗaya ana maganar ka shayar domin a samu kyakkyawar duniya mai dorewa, wani ana cewa ka shayar domin gobinka, wani ana cewa ka shayar domin ma kai kanka ka zama na cewa ka amfani kanka a nan gaba rayuwarka. To ko shaka babu akwai bingice da suka fito da yawa kamar yadda dan uwana ya fara faɗa irin akwai mujallu da kasidu wanda suke bincike akan yaya ɗabi'un mutane suke wajen shayarwa. Sai aka ga cewar mata ma'aikata musamman ma a ƙasashe da suka ci gaba ba ƙasashe masu tasowa ba, in muka duba population na mata masu shayarwa suna da yawa a ƙasashen da suka ci gaba, saboda zaki ga cewar duk kusan mata 50 da ake da su zaki ga mata 40 suna aiki ko a kamfani ko a gwamnati ko kuma a wata masana'anta ta su ta karan kankin kansu. So wannan dalilin ya janyo cewar aka ga to ya suke gudanar da nasu ƴaƴan, dinda duk macen take aiki ana kyautata zaton tana da ilimi kuma ta san alfanun da shayarwa yake da shi. To amma kuma saboda yanayin aikinta wasu da yawa suna buƙatar suna fuskantar abin da ake cewa tsangwama, ma'ana suna fuskantar challenges da yawa wajen yanda suke shayarwa. Wata za ta zo shi yasa zaki ga hatta a hukumance ma a ƙasa ana jin a nan jihar Kano an kirkiri doka cewar a rinka bada maternity leave da kuma paternity leave, ma'ana mai gida idan matarsa ta haihu a bashi sati 2-3 ya je ya taya ta ya bata ƙwarin gwiwa yanda za ta shayar da wannan jaririn. So abin da yasa aka kirkiri wannan take na bana cewar enabling breastfeeding for working parents, yanda su kansu mata masu aiki za su iya shayar da jaririnsu. Gaskiya akwai matsaloli da yawa ne wanda mata ma'aikata suke fuskanta. Zaki ga na farko wata tafi jin gurin aikin ta fiye da ɗanta, za ta ga cewar ai maimakon ta samu matsala da gurin aikinta gara ta samu yar aiki da kuma wanda irin ta siyo madara ta rinka bata, tana ganin wannan shine. Saboda in ta ce ta tsaya shayarwa wannan abun ba excuse bane a al'ada da kuma yanayin yanda su kansu kamfanonuwa suke da kuma ma'aikatu. To shi yasa a duniya baki ɗaya aka jan hankali ga hukumomi da ina jin mun kai abin da ake cewa courtesy visit, mun je mu kai ziyara wajen su kansu masu ruwa da tsakin wajen ya ya kamata a ce sun bawa su kansu iyaye mata gudunmawa tun daga kan hukumomi kamfanoni da wasu abubuwa makamantansu. Zaki ga kamar gidan nan kamata ya a ce an ware ɗaki guda ɗaya an sa mai talabijin an sa hotuna za a ce kawai iya mai shayarwa ce za ta shiga ta shayar lokacin da ta zo gurin aiki ko kuma irin jaririnta yana buƙatar ta shayar da shi sosai sai ta je ta shayar. So irin wannan kiran muka ta yi duba da muhimmancin da yake da shi. Ko shakka babu shayarwa tana ɗaya daga cikin abin da yasa iyaye suke iya more ƴaƴan su gobe. So idan kina aiki kina tunanin kina da ilimi amma baka shayar da jaririnki, zaki ga mafi yawanci Allah yana jarabtar ma'aikata da fitinannin yara. Dalili shine bas tsaya sun kula da wannan yaran bane lokacin da yaran suke kananu, bas shayar da su ba, bas ba su tarbiya ba, saboda aikin su shine ya fuce musu gaba. To shi yasa zaki ga a duniya baki da ana da irin wannan report din. Mu anan ma da sauki, saboda muka duba population na matan da suke aiki gaba ɗaya bas kai kaso 10 ba a cikin 100. Ma'ana in muna da mata 100 to bai fice a ce 10 ne kadai suke yin aiki ba. To su ma wanda suke aikin suna da ilimin abun, amma kuma saboda yanayin aikin su ba sa iya samun wadataccen isasshen lokaci da za su ba yaran nan nono yanda ya kamata. Zai wuya ki ga ma'aikaciya ba ta hadawa danta da abin da ake cewa madarar gwangwani ko kuma ta wani abu makamanta haka. Dalili ta san cewar shayarwan yana da matukar amfani, wasu kuma ba wannan bane, wasu kuma passion ne. Ai yanzu ba sa so yau ai zamu zo gure wasu kuma passion ne. So da yanzu na shiga wata ma'aikaciyar banki ce ko wani abu makamanta haka, irin ba ta so a ce tsarin yanayin halittanta ya canza. Shi kuma akwai hikima me yasa Allah bai halicci namiji da abin da zai shayar da jariri ba. Akwai dabaru, akwai hikima shi hatta kansa na halitta din ma. To shi yasa Allah ya halicci wannan. To abin da kawai muke kira a nan shine ko kin shayar ko baki shayar ba, lokacin da ya kamata su zube wallahi dole sai sun zube. Gara ma ki shayar din na farko zaki samu wadataccen ingantaccen lafiya, saboda shayarwa tana janyo mace ba ta samu da kansa ba, musamman kansosin da muka yi ta faɗa ma'ana daji kenan. Shayarwa tana gyara tunanin mace. Ina ganin anan ma ya kamata ne ƙari akan abin da abokin aiki na ya faɗa cewar menene yake hana mata wadataccen isasshen ruwan nono. Yayi bayani da yawa, amma ƙari akai shine na farko, idan mace tana cikin tashin hankali ko tana cikin fitina ko ba ta da nutsuwa, so gaskiyar lamari wannan abin zai iya janyo ta kasa samun wadataccen isasshen ruwan nono. Saboda kamar abin da yake ta faɗa, wayannan sinadaran da suke da haƙƙi samar da ruwan nono kuma su tawo da shi kan hantsan mace yanda yaro zai iya sha, so su kansu wayannan sinadaran suna samun dama ne kadai idan ya zamana cewar sun samu abin da ake cewa favorable condition. Ma'ana mutum ba shi da damuwa, ba shi da ya zamana cewar dai wata zaki ga a gidan suna akan nama, yankan nama kwaya ɗaya sai a yi faɗa tsakanin dangin miji da dangin wannan. So shi yasa wasu da yawa zaki ga akwai barazana ta hawan jini ko akwai barazana ta rashin lafiya, sai a ce likita ya ce kar ai suna. Akwai hikima, ya san mafi yawanci aka tare taron mata sai an yada magana sai an aje wannan. Ita kuma wannan kadai yakan iya canza yanayin halittar jikinta na yanda zai iya barazana ba ta samu wadataccen isasshen ruwan nono ba. Saboda in dan tunanin mace lafiya lafiya yake, tana nishadi, tana jin daɗi duk lokacin da ta zo shayarwa, tana kallon ɗanta yana kallon ta, ta iya yanda za ta rike shi, ta iya kuma abin da ake cewa position and attachment. So zaki ga babu, ba za a taɓa samun wannan matsalar ba. Abu na biyu da yake taimakawa kwarai da gaske wajen samun wadataccen ruwan nono shine yanayin cima. Yanayin cima tana da matukar muhimmanci. Ba zai yi a ce kawai mace da ta zo irin wannan tana shan taba, sigari ko kuma shisha ko kuma irin abin magani din nan, kwalaban magani, tana ta bacci tana ta maye, ya ce kuma wai ta zo tana shayarwa ba. A'a, ko shakka babu so ake ciman ma da kika saba kina ci ta yau da kullun, ta zamana cewar kin san me kike ci. Kullun muna fadakarwa, misali zaki ga babu wayewa, kin zo kin hada shinkafa da doya, kin hada shinkafa da dankali, kin hada shinkafa da irin dankalin turawa, zaki ga babu wayewa, duka abu ɗaya ne. Ko kuma kamata yi a lokacin da kika zo zaki ci abinci, a farantinki, a akwashinki, a tukunyarki, ki tabbatar duka sinadaran da jikin yaro yake bukata ko sinadaran da jikinki yake da bukata a kin iya samar da su. Akwai nau'in abincin da yake gina jiki, akwai wanda yake bada kuzari, akwai wanda yake inganta lafiya, akwai wanda yake kare jiki daga cututtuka. Kamata yi a ce kin san wannan bambance-bambancen, wanda zaki ga an fi gane su da carbohydrate, protein, fat and oil ko wani abu makamantan.
Ba mu kamar misalin yanda za a jajjera wannan abincin, ya kamata mu yi masu sauraron dazu mun dan dakatar da su saboda bayanin kai yana da muhimmanci sosai. To yanzu za mu dauki waya akan 0914475820, wato 0914475820, sai kuma 0702509000, wato 0702509000. Akan waɗannan layuka za mu waiwai masu sauraron mu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam, da wai muke tare?
Salamu alaikum.
Alaikum salam, da wai muke tare?
Salamu alaikum.
To ina ga sai ya sake waiwayar mu kenan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wai muke tare?
To malama ba shi tare da babban likita farkon ku da wannan lokacin.
Barka dai, da wai muke tare?
Rabi Usama Jadida kofar Bombay.
To me tambayan ka?
Yawa, kusan tambaya ta kuma tana da alaka da kamar ba da shawara. Akwai buƙatar akwai cimar ma 'yan uwa mata suna amfani da ita amma suka sami ƙaranci na rashin kulawa da rashin kwanciyar hankali. Shin idan mace a wani ɓangare ana tayar mata da hankali, ta yaya za a yi ta tafi ƙoƙari ta wasa yi ta samu nutsuwa, saboda bai kamata abu tsankani ba ya dinga samun damuwa. Kuma akwai abin burgewa, za ki ga wata uwa tana nishadi dangane da irin wannan yanayi, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da wata tsafa ko da raino wacce a kamar misali mahaifiya ta kai ɗanta yana barci wani ɗakin ko wani gidan, da fa ya farka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ita mahaifiya ba tare da kukanta za ta ji ba wani alamu za ta ji a jikinta. To akwai buƙatar duk yadda za su samu wata farci walwala su dinga ƙoƙari kada abin ƙarami ya dinga damu, tunda abu ne na Ubangiji haka naturally haka Allah ya halitta. A tashi
ana ya bar rediyo a kunni.
Assalamu alaikum.
Hello, assalamu alaikum.
Alaikum assalam, da muke tare?
Hello, assalamu alaikum.
Alaikum assalam, da muke tare?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, da muke tare? To assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam wa rahmatullah, da muke tare?
Alhamdulillah, kai tsaye Shamsu Gaye irin fili gama.
To Shamsu Gaye ne tambayar ka?
To ni ƙarin bayani ne, kamar yanzu ya ɗauko wani bayani lokacin da za ki ɗau waya, to na so a ce saboda wasu ba su san me abincin da za su ci ya ba su wannan abin da suke so ɗin ba, ya kamata ya ɗan faɗa gwari-gwari, misali tun da ya yi magana kamar wasu za su haɗa dankali da shinkafa ko doya da shinkafa, duk wannan abu ɗaya ne, ya kamata ya ɗan faɗa kamar a Hausance inda wasu ba za su gane bayanin girka. Allah ya da su jira lafiya, Shamsu Gaye ɗin fili gama.
To Shamsu Gaye. Assalamu alaikum. Barka dai, da wai muke tare? Alhamdulillah, amma kamar ban ji sunan ki ba. Dan ƙara daga muryar ki kaɗan. To daga kawo me tambayar ki?
Kamar da ni ma ko dai na so in ƙara da cewa da Allah ya ƙara kaɗakar da mata ɗin akan mahimmancin da ya riƙe ɗacin da ya kai ya kai ya ce 30 awa ɗaya ne a ƙara kaɗakar da su akan shayar da tari da yin nuna cikin gaggawa, sannan kuma da yanayin ya riƙe ɗan ma da yawanci za ku ga iyayen magagata ne sai a kwanci a riƙa ba jarirai nono, ni ma ta da ruwan nono da ɗan gara kunnen da shi ma akwai matsala. To da Allah ta hankalin iyaye irin wannan lokacin da yake da ki dauke ki ta ki ba dan nan nono, da fatan Allah mai da sauki da lafiya. Na gode Allah ga da kan faka mana ku yau sai wannan imanin.
Amin, to mun gode malama sarai daga kawo. To bari kafin mu ƙara wayo masu sauraro batutuwan nan guda biyu, ban sani ba ko mu fara da dietitian Awwal Aliyu Ahmed wanda yayi magana akan a faɗa abincin, dama so nake mu zo sai a faɗe su gwari-gwari, saboda kaga taliya da shinkafa tana tafiya sosai kuma ana ƙoshi, to haka ma shinkafa da doya, kuma yanzu yawanci an fi so fa a ci a ƙoshi da a ce ana wani bincika. To me ya kamata a ce ana haɗawa a cikin kwano guda a kowane abinci da za a ci?
Okay, kamar yadda ya fara bayani cewa muna da sinadarai na abinci daban-daban, kuma ana buƙatar kowanne a ce an haɗa shi lokacin da mutum zai ci abinci. Kamar misalin da ya bari ya ce ka haɗa taliya da doya ko da dankali, wannan ka haɗa abu iri ɗaya ne. Akwai dangin da muke cewa wanda suke ƙara kuzari, taliya tana bada kuzari ne, shinkafa ma tana bada kuzari, doya dankali duka suna bada kuzari, maybe shi yasa kika ce ana ƙoshi da wuri saboda kuzarin da suke bayarwa. Amma ka'ida shi ne idan ka samu wanda yake bada kuzari za ka iya haɗa shi da wanda yake gina jiki, abin da muke ce masa protein. Misali za ki iya samun shinkafa, za ki haɗa ta da wake, ko kuma ki samu kifi ko nama ko ƙwai ki haɗa shi a ciki, wannan sai ya fi amfani da samun abin da ake buƙata kan ki haɗa shi da da doya ko da dankali. Sannan in kika samu misali muka dauki bari mu dauki sample na shinkafa da yake muga irin wani abu yake samu ta sai ki samar da irin abubuwan da ke bukata. Misali in kika dafa shinkafa zaki hada ta da wake zaki samu ganyen kiki sa in kina so zaki isa salak zaki isa cabbage ya danganta da wanda baki da matsala da shi akwai wanda idan kika ci zaki samu matsala da shi misali kamar cabbage in kina da wani cuta a asibiti maybe za iya ce miki kada ki amfani da cabbage ko dai makamancin wani abu so zaki amfani da wani ganyen wanda yake zai a matsayin wani abu zaki saka tumatir da yawa zaki yanka albasa da yawa duka zaki saka wani abu so in kina da kifi zaki ya karawa dama already maybe mai ne kika saka ko kuma miya ne to kinga abincin ki ya hadi yanda ake bukata baki da matsala ta wannan sannan in kika ci misali wannan da rana inda da daren zaki ci wani abu zaki ya misali in kina so zaki ci na maki ya saka zaki iya miyar ganye ko miyar alayyahu ko miyar zogale zaki iya miyar wake ma duka ana yi zaki yada da ita ko miyar agushi wayannan da sauransu kinga kin samu sadan da kike bukata so haka ma da rana out the supplement zaki ci abinci misali zaki ci biredi zaki ya samu kamar kwai ki hada da shi in kwai yayi miki tsada tunda yanzu kwai naira 100 ne guda da zaki hada da kamar kamar kosai idan kin samu awar zaki hadawa da awar kici to kinga in kika hada wayannan classes na abincin ko kuma gidajen na abincin kinga kin samu sinadarin ai maimakon ka zo ka je ka hada taliya da dankali ko da abin nan da sauransu so wannan ba abin nan bane
to akwai maganar wasu za su ce anya ba zai tsada ba shin abin da wai yawa ake bukata sosai ko kuma a dai dan saffa-saffa yanda ba zai gagara dan adam ya siya
ci ba abin da dama in zaka ga mutun ga abin da zai ci zaka duba tattalin arziki ne kamar misali yanzu a duniya ana magana kan global warming ko dumamar yanayi sai ka zo ka ci mutane su daina amfani da gawayi da itace shin za su iya affording din gas da wasu alternative wanda za su yi amfani da shi kai sai ka fara samu da nasa sai ka ce su daina amfani da shi so shi ma wannan zaka iya yin da budget dan kadan kudi dan kadan dinda mun sai na tattalin arziki misali kamar shinkafa da waken da na bayar kinga in ka samu shinkafa ba dole sai ka je ka samu kwai ba ba dole sai ka samu kifi ba ba dole sai ka samu nama ba zaka iya sa waken ka ci lafiya lau ba ni matsala
haka ma kuma ba tsada sosai
wani
salak
eh salak ma ba tsada musamman lokacin shi ne zaki ga yana da arha sosai da sauransu so wannan zaki hada zaka duba tattalin arzikin ka ne shine zaka duba akwai abubuwan da zaka iya saya da kudi dan kadan sannan su baka sinadaran da kake bukata ba sai ka tafi masu tsada ba
tambaya ta kamar jan hankali na malama sarai daga kawo to kafin nan ma akwai iyaye zaka ji suna cewa shayar da yaro a kwance yana kawo wa yaron matsala shin da gaske ne sannan kuma waɗannan illoli za a iya samu a tattare da shayar da yaro a kwance
to ko shakka babu akwai matsalan da suka iya bayuwa idan ba a shayar da jariri yanda ya kamata ba na farko abin da muke kira ma ga al'umma musamman iyaye mata musamman wayanda suka fi sauraron mu dan Allah dan Annabi da kula da tsaftar jikin su wajen yanda suke shayar da jariri so da yawa da wani zai ce ai likita duk shawaran da ka bayar nayi amma a ƙarshe yaron yana shan nono kuma yana yin gudawa so gaskiya akwai yuwar in akwai gumi a jikinki ko kuma yanayin tsaftar jikinki baki wanka ba ko wani abu makamantan haka zai iya bayuwa yaron ya sha kwayoyin cuta tare da nonon kuma a ƙarshe ya zama na cewar ya zama masa matsala na biyu kuma akwai yanayin yanda ake shayar da jariri yanda ke kanki uwar ba za ki ji bayanki kin gaji ba ba za ki ji cewar irin wannan abin irin kamar wani aiki ne burden a yanda ake shayarwa shine ana so a dora jariri akan ya zama na cewar kin dauke shi da hannunki na hagu in kika dauke shi da hannunki na hagu zai zaki sa shi akan kirjinki daga nan kuma sai ki in yaro ne idan bai kai shekara 1 ba ana so ki tallafe shi ta yanda ki rike daya nonon da hannunki na dama ki tabbatar gaba daya yanda yaron yake sha wannan bakin wannan tukunyar ya zama na cewar ta abin da muke cewa areola ya gama kulewa in ya zama na bai kule ba so zaki ji yaron yana kwat-kwat haka da sauransu cikin sa ne a ƙarshe zaki ga cikin ya kumbura yana shakar iska so wannan ma ɗaya daga cikin matsaloli ne na rashin iyayen da ake shayarwar yake bayarwa wata matsala kuma ta uku shine da yawa iyaye mata saboda yanayin aiki yanayin ganda ko kasala kawai yaro suna bacci za su janyo shi sai su dora shi akan nono ba tare da sun san maya yake sha ba wani yaron suna bashi a kwance wani kuma yana sha sai ki ga irin ya kwanta ko shakka babu abin da ta faɗa abin da yake faruwa shi nono abinci ne idan ya ci abinci kuma da hanci da baki da ido da hanci baki ido kunne duka kofar su ɗaya ne so idan ya zama na cewa yaro ya kwanta inda kofa take idan tunda shi ba shi da girman da zai iya tsotsa abin gaba ɗaya tafi da shi to nuna zai iya dawowa ya koma kunnan sa ya kwanta idan ya koma kunnan sa ya kwanta duka jikin dan adam akwai abin da ake cewa microorganism microorganism din nan ko a waje ne ko a ciki bincike ya tabbatar da cewa jikinmu ma yana dauke da over 30 trillion na microorganisms so na microorganism din wasu da beneficial wasu kuma kamar za su iya cutar da jikinmu to su ma suna neman abinci ne kamar yadda dan adam da yanda yaga abinci yake nema to wannan kwanciyar da ruwan nono yayi is highly proteinous ma'ana abinci ne wanda yake da inganci wanda su ma suke da bukata sai su zo suna nema su amfani da wannan nonon da ya kwanta a kunnan yaro sai kiga an ce kunnan yaro yana ruwa sun samu gurin da za su tare sai kiga irin an ce kunne yana ciwo shi yasa zaki ga al'adan malam Bahaushe da yawa ana samun yara masu ciwon kunne musamman zaki ga an ce kunne yana ruwa sai a rinka wankewa dabi'a ne na iyayenmu mata da yadda suke shayar da mu wanda ba tare da sun san ilimin abun ba so ko shaka babu in suka gyara wayannan abubuwan za a samu alfanu mai yawa ina ganin sai kuma dazu muna fadar muhimmancin shayarwa akwai abubuwa da yawa wanda mata ma'aikata ya kamata su sani wanda suke shayarwa wanda zai mutukar taimaka musu shayarwa tana da alaka da shayarwa tana da alaka da abinda ake cewa daukar ciki idan mace tana shayar da jaririnta yanda ya kamata zai wahala ta samu juna biyu a lokacin da take shayarwa da yawa zaki ga suna amfani da abinda ake cewa kwayoyi ko allurori ko kuma tsinke na family planning kuma a lokacin da suke shayarwa so wannan yana nuna maka cewa su dama ba sa shayarwa yanda ya kamata ne shi yasa za su iya samun ciki
dan kamar ma muna ji ana wasu in suna shayarwa ba sa al'ada kuma wannan yana ki da taimaka gurin rashin ko kuma halitta ce wannan ta daban
haje abinda yake faruwa da yawa abinda muka faɗa cewa abu sinadarai guda biyu suna da alaka da daukar ciki sune sinadarin da muka ce oxytocin da kuma prolactin to wayannan sinadaran guda biyu da suke da alaka da daukar ciki su ma kuma a gefe guda suna da alaka da me da shayarwa wayannan sinadaran guda biyu suna da alaka da shayarwa so shi yasa zaki ga in har mace ta san yanayin dabaru na yanda za ta maybe a ce idan tana shayar da jaririnta ta awa biyu da shayar da shi a cikin awa biyun nan ko da mai gida ya kusance ta ba za ta samu juna biyu ba sabanin da cewa za ta yi awa 10 awa 6 awa 7 ba ta shayar da jaririn ba so wannan idan mai gida ya kusance ta akwai yiwuwar za ta iya samun mai juna biyu wannan bincike ya tabbatar da wannan cewa ba lalle ne gaskiya iyaye mata su iya kamuwa da juna biyu ba lokacin da suke shayarwa shi ma kuma wannan kamar yanda na faɗa kamar yanda kika tambaya cewa yanayin jinin al'adar su ko wani abu makamanta haka shi ma yana da alaka da wayannan sinadaran dai da suke tafiyar da suke samar da jariri ruwa da cacciyar ruwan nono ta hanyar yanda Allah subhanahu wataala ya gina dan adam din ga baki daya
to akwai da tambaya ta gani
okay
wasu zaka gan aka in suka haihu ko kuma me bi aiki aka yi musu ba a ba su dan da wuri ko ƴaƴan su dora su akan
abu
to su kuma kaga ai ba laifin su bane ba wasu akwai wadda ma na sani ita ta ce tana haihuwa da aiki aka yi mata tace a sa mata dan amma ba a sa mata ba har ta fito ta farfado bayan irin awanni haka sannan aka ji aka dauko yaron aka sa shi
wannan yana daya daga cikin kamar me ake cewa internal complex da muke samu kamar matsala ce ta cikin gida da muke samu tsakanin mu da wasu yan uwan mabokacin amma ma'aikatan aiki wanda kamar zamu ce fahimtar su bata kai yanayin yanda su gane wayannan abubuwan ba gaskiya dan mace an mata aiki ko me aka yi wa mace aiki wannan ina magana ne daga da abin da hukumomin lafiya na duniya suka faɗa cewa ko mace an mata aiki ko me aka yi mata kamar yanda WHO ta faɗa cewa za ta shayar da jariri sannan kuma akwai yanda ake ba ta yaron ta shayar da shi kamar idan mace normally ba mata aiki ba yakin ga doranta take kan cikinta akwai yanda mace ake ba ta zuro kan nata ta kasan hannunta ta shayar da shi duka akwai yanayin da wannan dabarun an miki aiki me aka yi miki ko me aka yi miki ba za a ce ba ki shayar da yaro ba kaida ne ki shayar shi yasa anan muna fada kama da su iyaye matan cewa ko me aka yi miki ko aiki aka yi miki ko dai menene aka yi miki sai likitoci suka ce kada ki shayar da jariri, ke kuma ki kokari ki ci a baki jaririn ki shayar da shi, saboda wannan shine abin da hukumomin lafiya suka fada na duniya cewa
to ka san yanzu in kika je kina irin wannan sai a ce kin zo kin mahaifa an karbe kina mutane iya yi, to ko a tsakanin ku babu wani hadin kai da fadakarwa da koyarwa da tunatarwa da zaku dinga musu akan abin da ya kamata su yi?
Shi yasa zaki ga kowa akwai fannin asibiti, akwai kowa fannin da yake kwarewa, shi yasa yanzu zaki ga karatun ma ya wani zai je bangare da kazan wannan bangare, to wani idan kika samu rashin sa bai kware a wani bangaren sosai ba, ba zai fahimci shi ma irin wayannan abubuwan ba.
A
takaice abinda muke salba irin wannan matsala, yanda muke magance wannan matsalolin shine a yanzu a wannan bikin da muke gudanarwa na bikin shayar da nono uwa zalla, mun kai takarda shi kansa asibitin Nasarawa wanda zamu je mu zauna da su kansu shugabannin ɗakin haihuwar da su kansu nursing mothers, mai musu irin wannan bayanan da muke al'umma mutanen gari yanda za su fahimce mu suna da ilimi, muna da ilimi, zamu zauna a samu abin da ake cewa mafita, saboda idan ya zama na cewa mu kanmu bamu da fahimta yanda ya kamata, to su kansu iyaye matan su za su ta samun matsala. Kuma wannan magana abin da ake cewa na ayi mata aiki musamman CS ne, ko shakka babu bincike ya tabbatar da cewar idan an shayar da jaririn nono uwa yanda ya kamata zai samu wadataccen tsayin da ya kamata, yaron ba zai tsumbure ba, ba zai zama na cewar yaron ya zama stunted ba. So wannan tsumburewar kuma tana da alaka da idan mace take ganta yar gajeriya yar dukurkur wanda ba ta yi tsayi sosai ba, ba za ta iya haihuwa da kanta ba, dole sai an yanka ta sai an mata CS sannan za a iya cire jaririn, saboda ita kanta kin ga shayarwa ma tana kare yanayin yanda ake abinda ake cewa yanayin yanda ake yawan yin aiki, shi kansa yawan yin aikin matsala ne, ba ma goyon bayan ai ta yanka iyaye mata ana ta ciro jariri, saboda idan mace an shayar da ta yanda ya kamata, ta yi tsayin da ya kamata, abinda ake cewa pelvics zai iya daukar yana da tsayi yanda jaririn zai iya kwanciya yanda ya kamata, yanda in ta yi yunkuri zai iya fita da kanshi, sabanin idan ba ta yi girma da yawa yanda ya kamata ba, wannan pelvis din nata is not closely correlated, abinda nake so in ce shine ba zai kai girma da fadi yanda zai iya yunkurin duk yunkurin da za ta iya haihuwa da kanta ba, sai dai a ciro jaririn. So kin ga anan ma shi kansa shayarwar yana da ruwa da tsaki wajen rage yawan kasa haihuwa da iyaye mata suke, musamman ne yanzu na zamani, wasu ma abin ya zama abin da ake cewa fashion ya zama ado, wanda kuma ba san babban matsala bace suke gayyato kansu.
To bar saboda yanayi na lokaci, kuma wannan sati an mai da hankali ne akan mata da suke aiki, bari mu ji wace shawara ko shawarwari za ku ba mata da suke aiki da wannan su suke kin tahowa da ƴaƴan nasu ko suke kin shayar da su yanda ya kamata, da kuma inda aka dauke su aikin gurin yanda za a taimaki juna a samu yara masu ingantacciyar
lafiya. To alhamdulillah, ko shakka babu abinda muke kira, farko muna kira ga hukumomi musamman gwamnati da su kansu shugabannin na masana'antu masu zaman kansu da su taimaka su bawa iyaye mata gudunmawa wajen yanda za su shayar da ƴaƴan su yanda ya kamata, domin a samu bunƙasar tattalin arziki da lafiya mai dorewa. In suka yi haka, suka ware guraren shayarwa da yawa da makamantansu, abu ne wanda ya dace. Abu na biyu kuma muna kira ga su kansu iyaye matan, musamman ma'aikata, tunda dama suna da ilimi da san kansu. Din matan da suke aiki a guri kaza ko a banki ko a kowace ma'aikata, suka tattara kansu suka je gurin shugabannin guraren suka ce ga matsalanmu, muna buƙatar mun ji an ce ku dauko references da yawa, you can google ku samo irin wannan evidence based din, ku nuna musu za ku ga sun ba ku gudunmawa da haɗin kai wajen yanda za ku shayar da yaranku. Kuma bai kamata irin mace dan ta haihu ta zo da jaririn ta ba a rinka nuna kyama ko a rinka nuna yaron nan naki ya dame mu da kuka ko wani abu makamai, wannan shi ma phobia din yana sa iyaye matan su kitowa da shi da ma wasu abubuwa makamanta haka. Shine kiran da muke da shi, da san kansu san kuma muhimmancin da shayarwa take da su wajen inganta lafiyar su da kuma inganta lafiyar jariran da ma bunƙasa tattalin arzikin wannan dangin ko kuma wannan zuri'ar baki daya.
To ganin cewar wannan maudu'i yana da fadi sosai, muna fatan wala Allah wani makon koda ba akan wannan maudu'i ba, ko ma dai yaushe za a samu dawowa a faɗaɗa, saboda masu sauraro wannan makon ba su samu sun kira inda ya kamata ba gaskiya. To da tishan awal Musa Umar, shugaban kungiyar masana kwararru akan cimaka ta kasar shin jihar Kano, mun gode sosai da ka samu damar shigowa cikin shirin Litan Premier.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
sai da Tishan Awal Aliyu Ahmad shugaban Nutrition Society of Nigeria shi ma rashin jihar Kano mun gode sosai da ka samu damar shigowa
assalamu alaikum warahmatullahi
to a madadin Samira Adana shugaban sashen shirye-shirye sai abokiyar aiki
Rukayya Ahmad Bello
Khadija Ismail Ahmad ta sada ni da ku Aisha Ahmad Ismail nake fatan mu kasance a cikin koshin lafiya